This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 25 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka da jami'an tarayyar Turai na gargadi kan yiwuwar yakin da ake a Gaza ya fadada. Rasha ta yi alƙawarin yin ramuwar gayya a kan Amurka. Mai yiwuwa ne Abubakar Talata jami'an 'yan sandan Kenya ya zama na sun shirya tsau domin zuwa aiki a ƙasar Haiti.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ɗaruruwan ƙananan manoma a jihar Niger, Najeriya sun koka bayan da gwamnatin jihar ta yi huda a gonakin da suka yi shuka. Duk da cewa gwamnatin ta ce galibin filayen nata ne, ta ce za ta ɗauki matakin da ya dace.
An riga an yi zama da ƙaramin hukuma da community people na wayannan wuraren, an yadda cewa lallai an yi masu ɓanna amma za a yi compensation ɗinsu.
Kwamishinan ma'aikatar gona a jihar Niger, Honorable Bawa Boso kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji cewa Bankin Duniya ya ce hada-hadar kasuwanci ta intanet tana samar da hanyar ƙarfafa tattalin arziki a faɗin Najeriya. Ko da yake akwai giɓi na samun wannan damar tsakanin maza da mata. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya, wanda a yau ya tattauna akan batun tarin basussukan da ake bin Najeriya. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka da jami'an tarayyar Turai na gargadi kan yiwuwar yakin da ake yi a Gaza ya fadada da take-taken Isra'ila na Afka Lebanon don yakar mayakan Hezbollah da Iran ke marawa baya. Shugaban tsare-tsare kan manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya shaida a manema labarai a jiya Litinin a Luxembourg cewa haɗarin bazuwar yakin na ƙara ƙaruwa a duk rana. Borrell ya ce yana tunani cikin rashin jin daɗi ganin yadda yakin ke gab da faɗaɗa. Ya ƙara da cewa ana tsananin buƙatar dakatar da barin wutar da ake yi a Gaza domin hanzarta samar da shigar da taimakon jin ƙai. Ya ce shigar da taimakon jin ƙai cikin Gaza baya yiwuwa yanzu. A jiya Litinin, Rasha ta yi alƙawarin ramuwar gayya a kan Amurka a sa'ilin da ta yi sammacin jakadan Amurkan Len Tracy zuwa ma'aikatar harkokin waje, ta kuma zargi Amurkan da laifin wani hari da aka kai kan yankin da Rasha ta mamaye na Crimea. Rasha ta yi ikirarin cewa an kai harin ne da makamai masu linzami da Amurkan ta samar. Tabbas matakan ramuwar gayya za su biyo baya, cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha ba ta dai bayar da wani ƙarin haske ba. Rasha ta ce Amurka ta samar da makamai masu linzami na dabarun soji ko ATACMS da aka yi amfani da su a harin da ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunata wasu 150. Mai yiwuwa ne Abubakar Talata jami'an 'yan sandan Kenya ya zama na sun shirya tsaf domin zuwa aiki kasar Haiti, cewar rahotanni daga cikin kasar da kafar yada labaran Faransa AFP. Tuntuɓa daban-daban da aka yi ga gwamnatin ta Kenya domin tabbatar da rahoton da ya ci tura. A bara ne kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da kudirin da Kenya za ta jagoranta. To sai dai a farkon wannan shekara, babban kotun ƙasar ta Kenya ta yanke wani hukunci da ya yi fatali da kudirin, ta ce ya saɓawa dokar ƙasa. Wallace Nduru, lawyer ne kuma jami'i a hukumar alƙale na ƙasa da ƙasa na Kenya da ba na gwamnati ba ko na neman riba, ya dubi batun a mahangar shari'a inda ya shaidawa muryar Amurka cewa
the grounds for this application is that one, when the then Prime Minister of Haiti was signing this agreement with Kenya,
har yanzu akwai alamar tambaya akan matsayin yarjejeniyar a shari'ance. Abin dubawa akan batun shi ne a lokacin da Prime Minister Haiti ke rattaba hannu akan yarjejeniyar da Kenya, ba wata sananniyar gwamnati a Haiti. An kashe shugaban ƙasar, babu wasu zababbin shugabanni a Haiti, don haka ta ina ya samo iko da har zai kulla wata yarjejeniya a madadin ƙasarsa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hawwa Sharif za ta dawo da ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan ƙananan manoma sun tafka asarar amfanin gona a wasu ƙananan hukumomin jihar Neja da ke Najeriya, bayan da gwamnatin jihar ta ba da umarnin yin huɗa a cikin gonakin da suka yi shuka don wani shiri na noma da za ta yi, yayin da manoman ke kokawa a kan batun gwamnatin ta ce za ta biya wasu sadiya. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
A yanzu haka dai, ɗaruruwan ƙananan manoma ne a jihar Neja, Najeriya suka shiga wani hali na tashin hankali a sakamakon lalata masu shukar gonaki da gwamnatin jihar Neja ta yi. Gonaki sama da 470 ne dai ƙananan manoman suka ce gwamnatin jihar Neja ta bi ta kansu da taraktocin noma a ƙananan hukumomin Mariga da kuma Mashegu. A daidai wannan lokaci da yabanya ta fara girma, lamarin da suka ce ya jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Alhaji Sanusi S. Fawa Mariga na ɗaya daga cikin manoman da suka tafka asarar.
Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan 11, ko da sai da na sa leda 24 akan naira 11,111, katan maganin feshi shi kuma akan 42,222.
Yanzu shuka ta hito aka huɗu?
Ta hito har ta kai ga goyoma, kuma Allah da ikon shi, ko da zan zagaya wurin nan mafi a kashi uku an nome kashi 2.5 ma, babu wanda ya mana magana cewar za a yi aiki a wannan wuri sai bayan kowa ya riga shuka wasu har ta girma.
To kaman gonanka ta kai hekta nawa?
Hekta 13.
Na kai hekta 13 an huɗe gaba ɗaya?
An huɗe gaba ɗaya.
Su ma dai waɗannan manoman daga garin kamfanin Bobi sun ce sun tafka asarar gaske a sakamakon wannan mataki da gwamnatin jihar Neja ta ɗauka.
Sunana Ibrahim Yarima. To a yanzu mun dai shuke gonakinmu, kuma an zo an huɗe bayan shukokinmu sun riga sun fita sun farawa yau. An zo an huɗe. Sai an huɗe da motoci.
To gonakin dama naku ne ko ku na gwamnatin ne?
Eh, to magana Allah, gonakinmu ni dai ko da na tashi na yi waye, uwayenmu nan suke noma.
Amma kafin ku yi shuka, ita gwamnatin ba ta gaya muku cewa tana so ta yi noma a wurin ba?
Magana Allah ba ni da labari.
Eh, sunana Abubakar Yaki, ɗan wannan Bobi. An sa masara ya fito ya girma sosai, na sa mataki gubi guda da na ƙanina. Duka sun huɗe su.
To amma gonan naka ne ko dama wurin na gwamnati ne?
Eh, to ni dai mun shekara 52 wurin nan kan, ba mu jance na gwamnati ba ne.
Kuma kai ke noma wurin nan duk lokacin?
Duk kowane lokaci ne ke noma har wajen shekara 52.
A lokacin da Muryar Amurka ta tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Neja, Honorable Bawo Boso, ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakin ne domin akasarin filayen na gwamnati ne. Sai dai kwamishinan ya ce an tafka kuskure na lalata amfanin gonar jama'a, a saboda haka za a biya diyar duk wanda aka yi maɓarna.
An riga an yi zama da ƙaramin hukuma da community people na wayannan wuraren, an tattauna an yadda cewa lallai an yi masu ɓarna, amma za a yi compensation ɗinsu.
Ku ba ku shiga aikin da wuri ba har sai da mutane suka yi nisa da noma sannan kuka shiga, gashi har an yi musu ɓarna?
Yanayi na rayuwa na yau da kullum mun shirya. To ka san aikin nan akwai kayan aiki, tractor da sauransu. A lokacin muna training ma'aikata da za su je su fara aiki a gonar, a gonakin, wanda za su duka tractor kuma wanda kuma za su gyara.
A yanzu dai ɗaruruwan manoman sun zuba wa ikon Allah idanu akan wannan hali da suka shiga a daidai wannan lokaci da lamuran rayuwa ke ƙara tsananta. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ana sa ran da ranar Talata Amurka ta bayyana wani sabon ƙunshin tallafi ga Ukraine da aka kimanta zai kai har dala miliyan 150, kamar yadda wasu jami'an Amurka biyu suka shaida wa Muryar Amurka. An samar da kwanshin tallafin ne ga KIF a ƙarƙashin kibabban ikon shugaban ƙasa PDA, wanda ke fitar da makamai da kayayyaki daga rumbun sojin Amurka domin cika muradun Ukraine na ɗan ƙanƙanin lokaci. Ɗaya daga cikin jami'an da ya magana da ya nemi a sake sunan shi domin yin bayani kan kwanshin tallafin gabanin lokacin fitar da bayanan, ya ce zagaye na gabanin tallafin zai hada da manyan makamai masu sarƙaƙiya. Adadin ɗalibai Amurka da ke karatu a ƙasar Sin, wato China, ya yi ƙasa da ba a taɓa zata ba a shekarun baya-bayan nan, daga kusan 11,100 a shekara ta 2019 zuwa 800 a shekarar bana. Ana dai kallon hakan a matsayin abu mara daɗi da wasu masana a ƙasar ta China suka nuna damuwa na ganin Amurka na iya hasarar ɗimbin ƙwarewa daga China a sakamakon hakan. David Mauser ba Amurka ne da ya shafi sama da shekaru 30 yana zaune, yana kuma aiki a ƙasar ta China. Tsohon babban darakta ne na ilimi a Beijing, babban birnin ƙasar, ya ce sakamakon ƙarancin ɗaliban Amurkawa ya yi shekaru bai ga wani ba Amurka ba inda yake.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake tabo ɓangaren rahotanninmu. Bankin Duniya ya ce hada-hadar kasuwanci ta intanet tana samar da hanyar ƙarfafa tattalin arziki a faɗin Najeriya da kuma rage talauci. A cikin wani rahoto da ya fitar a farkon wannan shekarar, bankin ya ce samun damar amfani da intanet ta rage matsanancin talauci da kashi 7 cikin 100 a ƙasar. Sai dai masu lura da lamura sun ce akwai gibi na bambanci tsakanin maza da mata, inda mata ke da ƙarancin damar idan aka kwatanta da maza. Ga fasarar rahoton Gibson Emeka daga birnin tarayya Abuja. An Ajufo na gudanar da harkokin kasuwancin ta iri daban-daban ta yanar gizo, wato intanet, a Abuja, babban birnin Najeriya. Sana'ar ko ita ce kai sakonnin kayayyaki, wani tsarin kasuwanci da ake sayar da kayayyaki ta yanar gizo ba tare da buƙatar shago ba, inda ake ajiye waɗannan kayayyakin da sarrafa su. Kasuwancin ya kunshi kula da kayayyakin da ake saidawa ta yanar gizo da tallata kayayyakin wasu, wato tana tallatawa wasu 'yan kasuwa kayan da suke sayarwa ta yanar gizo. Ajufo ta fara sana'ar ta yanar gizo ne a shekarar 2022 da jarin ƙasa da dala 50.
Let's say I started with 50,000 naira. So today
an Ajufo ta ce a ce na fara sana'ar da naira 50,000 a yau. Zan iya faɗa muku cewa kuɗin da nake samu daga sana'ar sun ƙaru da kashi sama da 150 daga cikin 100.
Labarin nasarar da Ajufo ta samu ya samo asali ne daga samun damar shiga intanet, wato ta amfani da wayar salula ta zamani, kafofin sada zumunta, da kuma kashe kusan dala 6 a kowane wata wajen sayan data.
When it comes to showcasing,
an ta ƙara da cewa idan ana maganar tallata sana'ata ta yanar gizo, damar shiga intanet ce ta taimaka. Wato kashi 80 daga cikin 100 na sana'ar, idan ba tare da intanet ba, ba za mu iya yin waɗannan abubuwan ba.
Ga mutane da yawa kamar Ajufo, intanet na samar da damar ƙarin kuɗin shiga da yawa. Wani rahoton Bankin Duniya da aka fitar a watan Janairun shekarar 2024 ya bayyana cewa yankin kudu da hamadar Sahara ya samu ƙaruwar masu amfani da intanet da kashi 115 cikin 100 tsakanin shekarar 2016 zuwa 2021. Rahoton ya ce hakan ya kuma rage tsananin talauci da kashi 7 cikin 100 a Najeriya, lamarin da ya ƙara haɓaka tattalin arziki da ƙirƙire-ƙirƙire.
Opportunities are abound.
Ana samun dama da yawa ta ɓangaren alfanun kasuwanci ta yanar gizo, harkokin kiwon lafiya ta yanar gizo, harkokin gwamnati ta yanar gizo, da kuma ta ɓangaren harkokin kasuwanci.
Duk da irin nasarorin da aka samu, Bankin Duniya ya ce mata a yankin kudu da hamadar Sahara ba sa samun damar amfani da intanet sosai idan aka kwatanta da maza. Rahoton ya kuma ce kashi 37 cikin 100 na mata ba su cika amfani da intanet ta waya ba, kuma mata a yankunan karkara rashin samun damar shiga shafukan sada zumunta na intanet ya fi shafar su.
Once they cannot have one's means of
muddin damar shiga yanar gizo ko samun data ta gagare su, sai su rasa damar ilimi, sai su rasa damar basira, su kasa samun damar mahimman bayanai kan kasuwanci da wasu abubuwa, har ma da yadda za su inganta su. Kuma da zarar hakan ta faru, shikenan an bar su a baya.
Information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind.
Matan karkara a yankin kudu da hamada Sahara a Afirka suna samun kudin shiga kusan kashi 77 cikin 100 kasa da maza, yayin da mata a birane ke samun kasa da kashi 46 cikin 100, a cewar wasu bayanai daga ɗakin karatu na aikin likita na ƙasa a Amurka.
Yawancin mata, musamman a yankunan karkara a Najeriya, ba za su iya biyan kudin wayar salula ba.
Hukumar sadarwa ta Najeriya ta ce ta kaddamar da wasu shirye-shirye da za su taimaka wajen cike gibin jinsi da ake samu a fannin amfani da yanar gizo. Daga cikinsu akwai Digital Skills for Women and Girls Initiative da Nigerian Girls Can Code da kuma Women in ICT. Ƙwararru sun ce akwai buƙatar a ninka wannan ƙoƙarin. Sun ba da shawarar cewa ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wajen samar da na'urori masu amfani da intanet a farashi mai rahusa don samun ƙarin mata wajen amfani da intanet. To Madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne. Babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi, amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da kuwa a nan sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. To Najeriya fa ta zama turun bashi. A wannan lokaci da kuke jin shirin nan, ana bin Najeriya zunzurutun bashin kuɗi da ya kai triliyan na naira 121.67. In kamar da shi a dalar Amurka, wannan ya kai dala biliyan, ba miliyan ba biliyan 91.46. Wannan rahoto ne da tashar talabijin ta Channel CB ta bayar kwanakin nan. Wannan yana nufin cewa a cikin watanni uku da suka gabata, yawan bashin da ake bin Najeriya ya ƙaru zuwa naira triliyan 24.33. To wannan bashuka ne da suka hada da bashin da ake bin Najeriya a matsayin ƙasa wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ciyo, da kuma wanda jihohi 36 da kuma Abuja suka ciyo ciki da wajen Najeriya. Idan ka raba waɗannan basussukan gida biyu don cike da na waje, za ka ga cewa basussukan da Najeriya ta ciyo na cikin gida kaɗai sun kai naira triliyan fiye da 65.5. Na waje kuma ya mafi wannan yawa, domin ya kai naira triliyan 56.1, ko kuma ka ce dalar Amurka biliyan 42.1. To me yasa Najeriya take da wannan bashi mai tarin yawa? Wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin Tsaka Mai Wuya na yau da za mu kawo muku tare da Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida, dukkansu ‘yan majalisar dattawa na Najeriya.
Najeriya ta zama katutun bashi, kullum ƙarin basussukan Najeriya. In ka dubi basussukan da ita ƙasa take ɗauka da wanda jihohi, alal misali jihohi, yanzu bashin Lagos kaɗai ya kai wajen biliyan 807. Jihar ka ta shiga ta ce mafi ƙanƙancin cin bashi, so kun cancanci cin yabo a gabana sun suke da bashi kamar biliyan
ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne. Kuma a tsaya man Alhaji Mustafa, babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi. America ta fi kowa bashi a duniya, amma abinda ake nufi nan ba bashin bane, ba cin bashi bane laifi, amma me ake yi da
shi kudin?
Yawa, shine magana. Eh shine idan cin bashi ba shi bane laifi, amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin ayi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Koma an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa. Gwamnatin da ta shude karkashin Central Bank na Nigeria, godin MFLA under Anko Boros, ba irin kudin da ba a fitar da shi ba. Yau committee din na binciken da muke yawancin kudaden sun tafi hannun wa'ansu ne daban, ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba. Tal mai noma na can kasa in ba shi da gata ba wanda zai ba shi kudin, amma kudin ana cewa ne an dauko don su, kudi zai shiga hannun mutane daban wanda ba su ba ma noman suke yi ba. Za ka ga a Anko Boros an je an dauki kudi an ba wani kila mai safa mai harkan mai ko an ba wa mai harkan wani abu.
Wata sanata wadada zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin Central Bank yana cikin korafi da nayi da kuma kukan da nayi, wanda nace kar mu dauka dan akwai matsala a cikin, misali idan gwadon MFL an bashi kudi ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili bane wanda zamu ce zamu daina Anko Boros, sai mu duba menene matsalolin ta ina, sai mu toshe wayannan kofofin har yau har gobe na ina nan akan matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kudi harkar noma. Zan baka misali, muna da manyan mutane wanda wayansu ma kudin su suka dauka suka sa suka gina kamfani nikan shinkafa in billions of naira, ga sanan ko ina ka duba a kasan nan. Amma yau saboda an bude boda, an bude dama, kuma Central Bank tana bada kudi wajen shigo da shinkafa, wannan ya raunata mutun ya dauki kudi biliyan 25, ga sanan su Alhaji Dahiru, su Isa Gerawa, ga sanan da yawa, wannan mega millers ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa trailer 20-30, sun saka kudaden su ba kudin banki ba fa, kudin su suka dauka suka shigo da mashinan nan. Idan gwamnati bata tsaya ta tsaye da kafar ta wuri guda ba, to zamu dinga samu wannan matsala. Zan baka misalin loan da ake yi. Idan ka dauki kamar wayannan kai samplin wayannan millers din kamar mutum 100 ma, ka ba su bashin naira biliyan 10-10. Idan ka ba su naira biliyan 10 kuma ka ce su noma hektar 10,000 kowace jiha inda wannan mill din yake, a ba su hektar 10,000 kowannan su, zai iya kawo maka hektar, zai iya kawo maka tan 100,000 na shinkafa samfera. Ina zuwa, kudinta ya kai naira trillion daya. Ko ba komi ba da masu dako, da masu murjeta, da masu kaita kasuwa, wato a value chain din irin alherin da zai kai ga kasa yana da yawa. So ni bashi ba laifi bane ba kamar yanda fada, a bada bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba, kuma a tabbatar an yi tsari yanda in an tashi baka bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani, wannan shine. Amma dukkan wani program sun nan yana da kyau.
Na'am. Ta tsari ta gaba ita ce da aka cire telephone man fetur.
Na'am.
Kafin cire telephone man fetur, idan ka kwatanta farashin da mutane suke biya gidan mai da na yanzu ba daya bane, ya karu ya ninka baninki ma sosai. Shin kulliya ta biya kudin sabulu na farko kenan da aka cire tallafin nan da tunu ya cire shi, kuma an tsaya akan haka din ko akwai yiwuwar cewa a dawo da shi? Sannan tunda ba a samu amfani ba, me ya amfanin cire tallafin bayan wahalhalun da ya janyo na ƙarin farashin kayayyaki a yanzu akan mutane?
Wato magana gaskiya a mafahimci wani abu guda, shi tallafin mai wato certificate ne na wa'ansu masu yawa, takardar shaida ne na wa'ansu mutane masu shafafu da mai a jikinsu wanda suke amfani da wannan damar suna ɗibar dukiyar al'umma. Idan za a bada tallafi, kuma a bada tallafi inda ya kamata. Ni a wurina cire tallafin fetur abu ne mai kyau, amma akwai tallafi da kuma gwamnati ya kamata ta bada. Inda za ta bada tallafi a ɓangaren mai shine ta bada a diesel, domin diesel shi ke ɗauka fetur ai. Gas, man gas, shi ake amfani da shi wajen kamfaninnika, shi ake amfani da shi wajen generators na gidaje da sauran abubuwa manya-manya wanda ke buƙatar wuta. Wannan shi ne ake abinda ake kira targeted subsidy. A duba inda yake da rauni a kai wannan tallafin. Amma fetur motoci ne ƙanana na hawa. Idan ka kula motoci safa-safa, trailer-trailer, manyan kamfaninnika.
Abin da muke cewa in ka cire tallafin nan, yawan tsadar abubuwa zai karu kuma zai shafi kowa da kowa da mai kudin da wanda baya da kudin da kuma duk abin da zaka sai a duniyan nan a kasuwa abinci a meye kayaba da cire tallafin nan kuma
kayaba da cire tallafi don dama wanda suke samun amfanin tallafin masu hannu ne da shuni na yaba don an dakatar da wannan hanyar samu ban yaba ba don yanda tsarin ta kasance misali kaga lokacin gwamnatin Abacha da suka aka kara pump price mai sai ya yi PTF cewa wannan bambancin ba za ta dawo lallai ga asusun gwamnati ba za a yi asusu na musamman na taimakon talakawa ya kirawo tsohon shugaban kasa Buhari abinda ta kara masa daraja ta kara masa mutunci ta ma kara bayyanar da shi kenan ta hanyar da yan Najeriya suka so shi don zuwan shi na farko a matsayin soja yan Najeriya da yawa ba so shi ba gani ake an musguna musu an yi kaza to yanda na so wannan gwamnati ta yi kuma it is not late bambancin subsidy dama Najeriya na biyan kaza akan subsidy yanzu wannan kaza din za mu raba su kashi biyu ko uku daya kashi daya za mu tura ga ingantar da ilimi kashi daya za mu tura ga ingantar da lafiyar mutane asibitoci kashi daya za mu tura ga yin hanyoyi gyara hanyoyi na gwamnatin tarayya misali in kuma ta ga dama za ta iya juya shi ta ko amma yan kasa su san cewa wannan subsidy da aka yanzu aka daina yi ga abin da take kawo wa gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke da niyan yi da waɗannan kuɗaɗe to dan kasa zai fi fahimtar me ke faruwa in ba haka ba an cire subsidy kuɗin mai ba ta karu shi kuma rayuwarsa tana nan cikin matsi kamar yadda na faɗi farko gwamnatin Shehu Bola Ahmed Tinubu bata zo don ta wahal da ɗan Najeriya ba amma yanayin da ta samu kanta ya sa dole ne ta ɗau wa'insu matakan kuma dole matakan su musguna wa ɗan ƙasa in ana son gyaran gobe na wani lokaci.
To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun dawo rana a cewa mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa ko muhawara da waɗannan sanatoci guda biyu suka yi inda kuma za mu ƙarƙare da duba kamulludin shugaban Ahmed Bola Tinubu game da harkokin tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya. Yanzu ka makaddadin su sanatocin guda biyu Ahmed Aliyu Wadada na jam'iyyar Adawa ta SDP daga jihar Nasarawa da kuma Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa. Tare da Madina Dauda wakilinmu ta Abuja da ta taimaka muka hada muku wannan muhawara din Aliyu Mustapha Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington sai anjima.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakwato yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya.
To Maryam a takaice Amurka da jami'an tarayyar Turai ne suka yi gargadi kan yiwuwar yakin da ake a Gaza ya fadada ta takakaken Isra'ila da Afka Lebanon don yakar mayakan Hezbollah da Iran ke marawa baya. Shugaban tsare-tsare kan manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya shaida manema labarai a jiya Litinin a Luxembourg cewa haɗarin bazuwar yakin na ƙara ƙaruwa a duk rana. A jiya Litinin Rasha ta yi alƙawarin ramuwar gayya a kan Amurka a sa'ilin da ta yi sammacin jakadan Amurka Len Tracy zuwa ma'aikatar harkokin waje da kuma zargi Amurka da laifin wani hari da aka kai kan yankin da Rasha ta mamaye na Crimea. Rashin ta yi ikirarin cewa an kai harin ne da makamai masu linzami da Amurka ta samar. Mai yiwuwa ne Abubakar Talata jami'an 'yan sandan Kenya ya zama na sun shirya tsaf domin zuwa aiki kasar Haiti cewar rahotanni daga cikin kasar da kafa yaɗa labaran Faransa ta AFP. Tuntuɓa daban-daban da aka yi ga gwamnatin ta Kenya domin tabbatar da rahoton ya ci kira.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.